sashen wasan muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana ba sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa Najeriya na noma ton miliyan 2 na albasa duk shekara amma masu dako na shekara cikin takeici
fadin ke barakar a dinga kai albasan nan kudu a wata bata nan saboda in aka bata nan taimani a wata lalacewa take
Nijar ta dukufa dan shimfida bututun mai daga jihar Difa zuwa jamhuriyar Benin
kenan duk abin da za a yi a bidin mutanen nan shawara a sa su gaba ku dai wakilai na
Matasa a APC sun yi kuro don samun gurabe a madafin iko da suka shafi matasa.
Canjin da suke so ba zai samu ba sai lalle in an ba su dama sun shiga cikin wannan hidima din to shine za su taimaki kansu da kansu.
Yau Laraba Aisha Mu'azu tana tafi da shirin ciwon ya mace. Za mu kammala da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. Farko a dakici labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jama'a a Washington da Beijing sun fada a jiya Talata cewa taron koli tsakanin shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping an fada wa juna gaskiya kana zai taimaka wuri inganta dangantakarsu da ta yi tsami akan batutuwa masu muhimmanci ga duniya. Shugabannin biyu da suka taba ganawa da juna fuska da fuska a lokacin da dukkaninsu ke mataimakan shugaban kasa. Sun gudanar da taron su na farko ta yanar gizo a matsayin su na shugaban kasa da yammacin ranar Litinin inda suka ci gaba da tattaunawa sa'o'i 3:30 akan lokacin da aka shirya na yin taron lamarin da ya ba su damar tattaunawa akan batutuwa kamar batun take haƙƙin bil'adama da gasar tattalin arziki da kuma tattaunawa akan matsayin Taiwan. Biden ya ce Amurka za ta ci gaba da kare muradunta da kimantawa tare da kawayenta da abokan aiki domin tabbatar da sharuɗan karni na 21 sun inganta harkokin ƙasa da ƙasa na ƴanci da fayyacewa da kuma adalci a cewar wata sanarwar Fadar White House da yammacin jiya Talata. A jiya Talatan kuma kamfanin dillancin labaran China na Xinhua ya kira taron da na faɗin gaskiya bisa tsari kada mai yawan amfani. Ya kuma ce bangalorin biyu sun amince su tuntubi juna a fannoni daban-daban kana su inganta dangantakar China da Amurka. A jiya Talata rundunar ƙasar Poland akan iyakarta da Belarus sun yi amfani da motocin ruwan zafi da barkonon tsohuwa akan bakin haure da suke jifarsa da duwatsu yayin da Warsaw ke zargin hukumomin Belarus din da baiwa masu neman tsallakawan gurneti mai hayaki da wasu makamai. Lamarin ya kara ta'azzarar da rikici da ke faruwa a iyakar gabashin kungiyar tarayyar Turai inda kasashen yamma ke zargin shugaba Lukashenko da yin amfani da bakin haurin a matsayin makami na kawo tashin hankali a kungiyar mai kasashe 27 domin ramuwar gayya ga takunkuman da aka dora wa gwamnatinsa mai mulkin kama karya. Belarus ta musanta ita ce ta shirya wannan abu. Hukumar askarawan kan iyaka na Poland ta dora hoton bidiyo akan shafinta na Twitter tana nuna yadda take fitsa ruwan zafi akan gungun bakin haure akan iyakar da suke jifa da duwatsu kada ma'aikatan tsaro ta ce an kuma yi amfani da barkonon tsohuwa akan maharan. Hukumomin Poland sun ce rundunar su tara sun ji rauni da suka hada da 'yan sanda 7 da soja guda da kuma mace guda a askarawan kan iyakar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata 'yan sandan Uganda sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun kai tagwayen hare-hare a kusa da babban ofishin 'yan sanda a babban birnin kasar Kampala da majalisar dokoki. Fararen hula uku aka kashe kana aka jikata mutum 33 a cikin harin. 'Yan kunar bakin wake sun tada wasu abubuwan fashewa da misalin karfe 10:30 na safe da kuma karfe 10:06 na safe. Da yake jawabi ga manema labarai, kakakin 'yan sanda Fred Enanga ya ce wani mahalli guda shine ya fara kai harin a shinge 'yan sanda a birnin Kampala. Kana ya ce hari na biyun wasu mutane biyu ne suka kai akan hanyar majalisar dokokin kasar. 'Yan sanda suna zargin kungiyar 'yan tawayen Allied Democratic Forces da kai waɗannan hare-haren. Inanga ya ce bayanan sirri da suka tattara na nuna kungiyar ta'addancin cikin gida ce ta kai hare-haren. Amurka ta sanar da aka bata kunkuma akan wasu manyan jami'an sojan Kamboje biyu a makon da ya gabata, lamarin da ya haifar da sukar lamiri a Phnom Penh tare da ƙara tankiya da ke da alaka da aikin ci gaba da ƙasar China ta yi a kusa da sansanin sojan ruwa na Rim mai muhimmanci. A wata sanarwa game da wannan shawara, Amurka ta ambato takamammen batun cin hanci da rashawa da ke da alaka da dungar sojan ruwa wanda ya zama inda ake gwabzaya rikicin siyasa tsakanin manyan kasashe masu tasiri a duniya, yayin da Amurka take nuna damuwa cewa wurin ka iya zama inda China za ta gudanar da harkokin sojinta. Takunkuman sun haramta wa mutanen biyu da iyalansu shiga Amurka, kana an dora hannu akan kadarorinsu a cikin kasar, ciki har da kamfanonin da mutanen biyu ke da manyan kaso da hannun jari a ciki. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Chaufrim da TVN sun aikata cin hanci da rashawa wanda ke zama rashin mutunta bin doka da oda da kuma rage imanin jama'a ga cibiyoyi. A ƙarshe, iyalan mutane tara ma'aikata 'yan ƙasar Somalia da aka harbe su har lahira yayin da suke aikin sare gandun daji, wani aikin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyinsa, sun yi kira da a gudanar da cikakken bincike kada na gaskiya a wannan abu. Iyalan sun ce an saka 'yan uwansu gudanar da ayyuka tamkar ƙananan soja, amma kuma ba a ba su tsaro sosai ba. Jami'an tsaro da aka ɗauke su ba su kariya sun je karin kumallo a daidai lokacin da aka kai harin. An yi wa mutanen da aka kashe barazanar kisa a cewar wasu takardu da sashen Somalia da muryar Amurka ya gano. A cewar shugaban ma'aikatan, barazanar kisan na fitowa ne daga wasu da suke ikirarin mayakan Al-Shabaab ne. Ba a mana adalci ba, in ji ɗan ɗaya daga cikin ma'aikatan da aka kashe. Ya ƙara da cewa suna buƙatar cikakken bincike da kuma lissafi. Lamarin da ya faru ne a ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2019. Yayin da 'yan bindigan da ake zato 'yan ta'addan Al-Shabaab ne suka kaiwa ma'aikatan hari a lokacin da suke sare gandun daji kan hanyar Mogadishu zuwa Afgoye. Kungiyar Al-Shabaab tana amfani da dajin tana ɓoye abubuwan fashewa. An yi aikin sare dajin ne da zubar yanke itatuwa domin hana Al-Shabaab damar ɓoye abubuwan fashewar.
Labarun duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Duk da yadda Najeriya ke noma kimanin ton miliyan 2 na albasa duk shekara, masu dakon albasar na kokawa kan yadda suke cin karo da kalubale a hada-hadar tasu. Wannan na faruwa ne duk da alƙawuran da hukumomi ke yi na bin kadunsu. Daga Kano, Baraka Bashir ta hada mana wannan rahota.
Masu dakon albasan dai ko watanni 7 da suka gabata sun koka ga yadda yawan haraji da ake sanya musu a hanyoyin safarar albasar tasu a yankin kudancin kasar nan ke kawo harkar tasu cikas, wanda har ta kai ga gwamnan Kogi Yahaya Bello ya sanya baki domin shawo kan matsalar tasu. Yace sun buƙaci dauke yawan biyan haraji akai-akai da masu dakon albasa ke yi, tare da buƙatar a biya musu hakokin su na kwanaki kin baya da wasu mambobin su suka rasa rayukansu akan hanya. Koya al'umma ke kallon yawan karban haraji da ake wa 'yan kasuwa?
In ana kai ta a can, kasuwar ta zai fita ciya anan. Amma ga sai an hada an ajiye ta anan, kin ga gaskiya kasuwar ta ba zai ja sosai ba, saboda za ta danyi yawa anan.
A zauna da shugabannin mu nan arewa da na kudanci a ga me matsala, a samu a dinke barakar a dinga kai albasan nan kudu a wata bata nan, saboda in aka bata nan tai mana wata lalacewa take.
Comrade Muhammad Tahir, gaban masu dakon albasa ta ƙasa, shi ma ya koka ga yadda yawan harajin ke ci musu tuwa a ƙwarya.
Multiple taxation da kuma neman compensation da muka nema a biya har yanzu ba abin da aka ji mana, bayan yin ajin aiki da Yahaya Bello ya shiga tsakanin gwamnan jihar Kogi. Saboda haka muna a fili na gwamnati ta yi ƙoƙari a cika wannan alƙawura da muka cika. Lokacin da shi Yahaya Bello shugaban ƙasa ya turo shi, mun janye ne akan sharuɗa guda biyar. Biya mu kuɗin compensation ta ajin da aka yi wa al'ummarmu na ƙone-ƙone rumfuna da shaguna da kuma kashe mutanenmu da ƙone kayanmu da aka yi.
Ko yaya masana a fagen tattalin arziki ke kallon wannan matsala tasu muddin ba a biya musu buƙatunsu ba? Abdulnasir Turawa Yola, malami a jami'ar tarayya da ke Dutse, ya magantu.
Yayin da haraji yayi yawa, yakan cinye ribar su masu kai waɗannan kaya, kuma hakan yana kashe karfin gwiwansu wajen yin noman da kuma wajen kayan can. Wannan yana da illa sosai domin hakan zai jawo rashin noma kayan gwari. Yayin da aka ce noman yayi kasa, abin zai shafi tattalin arzikin Najeriya kuma su zai haifar da rashin aikin yi.
Ya ce yawan karban haraji da ake wa masu dakon albasa yana janyo musu matsala ga harkar kasuwancin nasu. Hanya daya da za a magance wannan matsaloli shine rage yawan harajin da kuma biya musu bukatunsu da suka bukata, gudun kada su sake komawa yajin aiki. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.
Jamhuriyar Nijar na aikin shunku da bututun man fetur daga jihar Difa zuwa Jamhuriyar Benin. Tuni kamfanin da ke gudanar da wannan aiki ya shiga tuntubar garuruwan da bututun zai rada don samun fahimta. Daga birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako ya aiko mana rahoton.
An yi wata ganawa a garin Madawa a cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar tsakanin wakilan kamfanin Africa Oil Pipeline WAPCO Nijar da hukumomi na bariki da na gargajiya da hakin mai kuma wakilan masu gonakai, inda bututun mai da Jamhuriyar Nijar za ta shimfida domin sayar da danyen mai a ƙetare har zuwa kasar Benin da ke bakin teku zai ratsa a wannan gundumar. Magajin garin Madawa Asuman Abdu shine ya soma daukar magana.
Wannan gungumen da an gaba mu an kace mu nazari bisa shi, ina fatan kowa ya samu dama daidai gwagwarmu ya karata don mu samu ne ya wanda akwai saboda an ce aikin duk wanda na adam ke yi a farko a kwale cike shi yannan gyara da ya taso.
Daga nan sai sarkin gobir Tudu Madawa Alhaji Maniru ya yi gargadi ga mutanen da abin ya shafa.
Akwai wakilai duka suna nan, yannan wakilai su na masu garuruwa chef de tribu na wa'annan masu gonaki, duk abin da za a yi don Allah gan su zo su cima mutane albasa da bakinsu, mutum shi an da gonar shi kenan. Duk abin da za a yi a bidin mutanen nan shawara a sa su gaba, ku dai wakilai na wakilcin kumina na a ku hoke yanda talakanku zai shiga cikin haƙin shi.
Shi ma magatakardan ofishin shugaban gundumar Madawa Mala Abdul Salamu Gado ya nuna gamsuwar su game da wannan taro.
Fatima da suka zo aka yi tushe kuma daga gundumar Mora, yana suka zo daga Yemen, ba a mun aika mun letter, ba suka aiko letter suka zo wajen mu suka gaya mana abin da ya kawo shi na cikin gundumar Madawa.
Daga bisani na ne mijin ta bakin Maitre Ilu Yusufu jagora aikin wallafa wannan littafi na wucin gadi game da ka'idodi yarjejeniya da dokokin da ke cikinsa game da shimfiɗa bututun mai.
Takardar da muka yi ta farko wadda muka ka'ida cewa da wane da wane da wane su ne bututun man nan ya shafa, takardar nan mun ba talakawa su yau da bakwai biyu, mun ce kuma su yi nazari su diba in akwai wani wanda aka mance ko wani sunan shi wanda bai fito ba daidai a gyara. Na daya, na biyu kuma in suna da kaman wani kuka ko wani ra'ayi bisa pipeline kina, doka ce ta ce tilas mu maido musu wannan takardun su gyara su kuma su bada ra'ayinsu bisa wannan projectin da ake.
Sai dai bayan an amince da wannan kundin ne za a soma maganar cimma yarjejeniyar biyan diya ga masu gonakai, kasancewa bututun mai da kasar ta Nijar za ta shimfiɗa har zuwa kasar Benin zai ratsa a cikin wuraren su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Matasan jam'iyyar APC mai mulki sun kudiri aniyar tsayin daka don samun damawa da su a madafun iko da suka shafe su kai tsaye. Daya daga matasan Comrade Zayyano Adamu Mato daga Bauchi ya ce lokaci yayi da matashi zai rike mukaman da suka dace don kare muradun matasan.
Mun yi ta fafatawa da faɗi tashi wajen wayar da matasa ƴan uwanmu ganin cewa wannan jam'iyya ce da za ta yi adalci, kuma ga shugaba Muhammadu Buhari shugaban kasa mutum ne mai kirki mai adalci wanda an san shi, to Allah har ya taimake mu muka samu muka yi kokari aka yi cincirindon matasa sosai ba kadan ba a arewa maso gabashin Najeriya suka zabi jam'iyyar APC, kuma har yanzu ba ma tunanin za mu samu wata jam'iyya da za ta karbu a arewa maso gabashin Najeriya kamar jam'iyyar APC.
Kasancewarka matashi kuma wanda ya gwagwarmaya a wannan jam'iyyar, menene ya kawo waɗannan tunani naka a game da jam'iyyar? Kana da wani buri ne?
To ina da buri sosai. Kasancewa na matashi, mun yi tunanin cewa matasa
za a ba su dama a dama da su a cikin wannan jam'iyya mai adalci din, saboda shugabanninmu da muke tunani suke sama suna iya kokarin su ganin cewa sun tanadar da wani abu wanda zai taimaki al'umma, especially matasa. Ni a matsayina yanzu wanda na tashi a cikin jam'iyya tun ina karami har nayi wayo a cikin ta, to a matsayina na matashi na shigo cikin wannan jam'iyya ne saboda dama buri na in samu in cika da buri na. Wato buri na shine na farko in ga cewa duk abin da jam'iyya take yi an sa matasa sun shiga ciki dumu-dumu, saboda muna da tunanin akwai abubuwan da ake yi ba a yi da matasa. To amma Allah da ikon shi yanzu mun shigo cikin jam'iyya, muna yi, muna kokari, muna fadita shi a haka wanda har Allah ya kai ni yanzu ni ina da yunkurin neman kujerar National Youth Leader na ƙasa. Gaskiya muna neman jam'iyya da ta yi abin da ya dace wanda zai taimake ta wajen ganin an kawo mata massive turnout da ya kunshi matasa, especially a arewa maso gabashin Najeriya, wato Northeast. Idan matasan Northeast sun ga cewa an sa matashi a wannan kujera na National Youth Leader, insha Allahu suna da yaƙini da kuma zaton cewa zai taimake su wajen gudanar da ayyuka da kuma taimakon su wajen kai kukansu sama. Saboda sau da yawa zaka ga kujerar National Youth Leader ana ɗauko ɗan shekara 50-55 and above, wanda kuma gaskiya muna tunanin cewa wannan kujera ɗin kujera ne da ya kamata a bada matasa, matasa kuma su yi amfani da ita su kawo canjin da suke so. Saboda canjin da suke so ba zai samu ba sai lalle in an ba su dama sun shiga cikin wannan hidima ɗin, to shine za su taimaki kansu da kansu.
Matashin APC daga Bauchi, Zayyano Adamu Mato, a zanta wasa da Madina Dauda. Kada sha'afa murar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau kakalarin shirin ciwon ya mace ya karkata akan irin gudunmawar da wasu mutane suke bayarwa a cikin al'ummar mu domin ganin cewa rayuwar al'umma ta inganta. A dalilin haka muka karbi bakoncin Dr. Theresa Ubudu, Hajiya Fauziya D. Suleiman da Malam Saidu Samba Captain. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Fauziya, ko zaki mana tsokaci a game da aikin sa kan da kike yi?
To aikin da nake yi na sa kai shine aiki da muke na kungiyar mutakar Ethical Benevolence Foundation, wanda aiki ne muka kirkire shi abun kamar da wasa a kafafan sada zumunta na social media, kuma alhamdulillah cikin hukuncin Ubangiji Allah ya amshi abun. Yanzu haka muna samun taimako daga ko ina cikin fadar kasar nan, ko ince daga ko ina ma a duniya aka iya tura mana taimako.
Dr. Theresa Greki.
Ni professional accountant ne and da nake yanzu financial and training consultant ne. Ni nan na represent My Vision International a Africa, a Nigeria nas office din su yake. So na represent din su a Nigeria.
Barun fahimci My Vision.
Arika suna yi mu financial consultant and investment.
Kuna bada shawarwari akan tattalin arziki da kuma zuba jari. To ina ga aikin sa kai da kike ne taimakon mata?
Ni mace ce. Ma in mace a gida ya gan yaran ba su ci abinci ba, ba zai ji dadi ba. Shi yasa zaki ga dan sun mata suna shan wuya. Ba wannan da kuɗin ba fa, ina da abinci yanzu, naga wanda ba shi da abinci zan dauka na ma ba mutum. Saboda na san ina da aiki da zan iya siya wani. Wani ba su da kuɗin, ba su ma san wurin da su samu kuɗi ma su siya abinci da za su ci. Na ga waɗansu mata suna ɗan shawuya, mijinsu ma ba su da shi, falentu suna da shi ba su so su ba su. Irin mata nan na tarawa na tattara muku wanda su ba su iya biya school fees na makarantar yaran, kaɗan da muna da shi samu iya biya school fees na yaran nan, abinci ma mu samu mu ba su. Waɗansu mata zan kwashe sun je kasuwa da kaina sai siya musu abinci da za su ci kamar mako biyu. Haka na yi na tattara matan nan. Waɗansu kamar na yi aiki an biya ni kuɗi sosai, na iya samu ɗan mata kamar goma ɗan ba su 100,000. Kuma wani mata ta soya kosai ta gina gida.
Gare ka Malam Abubakar.
Wannan gidauniya namu a aikinmu da aka samu da shi shine wajen tallafa ma yara sashen ilimi da lafiya, kaucin yara da kuma nau'in bautar da yara. so wannan annan mun kasa yaranmu kashi uku a cikin wannan kungiyar shi ne muna da marayu sannan muna da ramar sagaliu sai muna da yaran da suka fice a makaranta ba su karasa ba aikace-aikacen mu a cikin wannan kungiya kun su ne kuma sa yara a makaranta ko tallafa musu da dai iya karfin mu samu musu duk abin da sai materials abubuwan da ya dace na zuwa makaranta da littafi da makaranta sannan sai kuma ara karin guyuwa ma yara lokacin karatu sai muka ziyarci makaranta lokacin suke makaranta mu kai musu abubuwan hasafi abinci abin sha haka don mu ƙara musu ƙwarin guyuwa da mu duk yaran da ka bashi kyauta goma zai tunani zai samu zai bashi ƙwarin guyuwa zuwa makaranta sai kuma wayar da kan al'umma a bayyane
to Hajjia Fauziya menene makasudin fara wannan aiki na sa kai
na fara wannan aiki na sa kai na taimakon al'umma ne kusan shekaru 5 bayan zan iya cewa lokacin da muka ga wani mara lafiya a kafafen sada zumunta na Facebook akwai wani mara lafiya da aka postin wani matashi mai suna Naib dan unguwarmu ne fage ana neman mai kuɗi da za a mai aiki na wankin koda wanda suke kira dialysis to a lokacin an rasa kuɗin da za a mai wannan aiki kuma yaran matashi ne lokacin shekarunsa ba su cika 7 zuwa 20 ba saboda haka wannan abu ya matukar taya mana da hankali wanda yasa na fito kafafen sada zumunta na ina wa mutane kamar guri zan ce akan cewa a ce a garin Kano amma an kasa taimakawa matashi da za a mai aiki kuma matashi an ce mahaddacin alkur'ani ne sannan yana limanci kuma gashi yaro nace a ce abin kunya ya kare a jihar mu ta Kano inde ba a ce maka wani yaro ba to nan da ne mutane suka fara tambaya cewa a ina yake me ya same shi kaza kaza a lokacin har mai martaba sarkin Kano na 14 Sunusi Lami da Sunusi ya yi magana shi ma ya ci makamai wanda muka dauki wannan matashi muka kai shi asibiti ko in ce a asibiti yake aka je aka taimaka mai asibitin Nasarawa akai kokarin ma a fita da shi waje amma dai Allah bai yi ba tun daga wannan lokaci sai mutane suka fara roko na ganin cewa wancan abin an yi shi an samu nasara kan cewa da Allah su ma suna so a taimaka musu to alhamdulillah cikin hukuncin Ubangiji muka samu dai abin ya amsu tun muna yin shi haka akan pagin mu na social media har kuma muka mai da abin ya zama cewa muna yin shi a kungiyar ciwon da muka yi kungiyar register wanda muka samu ta suna Creative Philippine Need Foundation
to Dr. Teresa Wucherewa warewarki a matsayin masaniyar arzikin kasa yake takawa wajen inganta wannan aikin sa kai
kamar ni a financial consultant I have to say abin da zaki da kuɗin maki samu riba kadan kadan zaki ga business din ya tashi gobe ki zaki ya tami kai wani kuma wanda ba su da some that cannot have the initiative of their own zaki ya ke zan iya kira dan su soya musu abin da za su yi zan iya bada kuɗi fara kadan kadan ba zan iya ba kamar wannan shekara zan so gama yanzu zan tsasa latest azun company har ce ya ga aikin gwamnati ne su nema kuɗi su ba wa mutane ni shi su gwamnati ne kan muka ce mu ba gwamnati ba wa zai taimake juna the little one you have karmin da kina da kana da shi kadan taimaka wanda ba shi da shi a kashi gwamnati na say change da zamu ce change din will not begin from you
Hajjia Fauziya
kasancewa ta marubuciya ta maka kwarai da gaske gurin ƙara assasa wannan al'amari domin sanin da mutane suka mana harka ta rubutu yau da gobe shi yasa lokacin da muka fara wannan aiki kowa ya ce Fauziya Disleman marubuciya to sai muka samu cikin hukuncin Ubangiji wannan lamari namu ya samu ansuwa alhamdulillah zuwa yanzu dai zamu iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu ko tana kan biya domin taimakon da muka yi ba zamu iya kirga adadin mutanen da muka taimaka ba a wannan kungiyar tamu kama daga marasa lafiya mabukata marayu dalibai yan makaranta da dukkanin wani bangarori da ake fama da matsaloli mun shiga mun taimaka taimakon namu yayi fadin da ba zamu iya ta sama da mutum 1000 sun amfana wanda amfani na zahiri ba na ba dani ba wanda wasu an gina musu gidaje wasu an samu musu makaranta wasu kuma an tallafa rayuwarsu ta harkar jari musamman mata wasu matasa an samu musu training koyan sana'o'i na hannu musamman na zamani irin harkar sola da sauransu
doctor yazuwa yanzu mata nawa kika taimakawa
muna da up to 100 women nan muna da about 5 coordinators muna kiran su my vision women
to su wa'annan matan kin same su ne daga matan da kike taimakawa
eh da na tare mun sai na ga wadansu da suna da quality of leadership amongst them the Christochi the Muslim saboda ni an haife ni a Kaduna ina yin ana aiki a bagurin ne na zona na makaranta a arewa ni maza ma ya kira ni wadan arewa ne amma ni Igbo ce
mana Saidu
marasa galihun nan da kake nufi a yaran da iyayensu ba su da karfi ne kawai ko kuma kamar ka ce kuna zagayawa kuma kuna taimakawa yara da suke yawo a kan titi haka wanda suka baro gida ko dai makamantansu
eh so yaran sun kasance kashi biyu marasa galihun na farko akwai waɗanda marayu ne bayan suna cikin maraici sai su dawo marasa galiba. Abinda nake nufi anan shine za a ga yaro ya rasa mahaifinsa, to ba dangin iyaye ko kuma su dangin ba su da karfi, to daga maraici sai zama mara galihu, sai fara yawo kuma tsance-tsancen karafuna zuwa gidajen karfe ko gungunan mantila, sai dawo ko dan gidan bola haka na saboda rashin galihu. Sannan kuma akwai iftila'in da ya same mu a arewacin Najeriya tsawon shekara 12 yanzu, wanda wasu masu gata ne, wasu masu ƴan gata ne, amma wannan abu mai da su marasa gata sai suka dawo marasa galihu. To ire-iren waɗannan sai suka haɗu suka zubiyu ga rashin iyaye, ga rashin zaman lafiya, sai haɗu ya zama musu ga maraici, ga rashin galihu. To su ne mafiyan su zagan su suna akan ɗebo su daga arewa, wasu sukan kawo su domin su ba da hayan su a yi bara da su. To ire-iren su yaran sun taso dama da iyayensu sun fara ɗan karatu, sai wannan iftila'in ya same su. To suna da bakin cikin karatun, daga sun zo sun ga irin wannan abu sai sun ga sa ran a taimake su su yi karatu. To ire-iren waɗannan yaran muka same su, muna iya ƙoƙarin mu je mu haɗa kai wani lokaci da sarakuna ko kuma hakimai na garurrukan da suka fito, ko kuma mu musa su da hannun mu, duk da ba mu da gidan marayu, muna ta ƙoƙarin ɗan damuna da gidan ne akwai yaran da in ka zo za mu muna zai zama tocewa suna hannun mu su ci gaba da karatun. Amma tun da ba mu da shi har yanzu muka yi ƙoƙari mu haɗa kai da gwamnati da kuma ƙauye, dole sai mun san garin da suka fito a yanda za mu mai da su, mu ci gaba da biyan kuɗin makarantar domin su samu ingantaccen rayuwa.
To mai sauraro, gashi mun koro bayanai sai dai kuma lokaci ya cin mana, amma zuwa makon gobe idan aka kasance da mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo, ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya.
Awwal Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Kamaru.
Zan fara sharhin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Afrika Media, anda tafi mai da hankalinta a wannan makon kan yadda ƴan bindiga masu fafutukan diddoro kasarsu ta kashin kansu mai suna Ambazonia, wadda suke neman ɓallewa daga gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru, sun yi wa dakarun tsaron kasar harin kwantan bauna, anda suka hallaka zaratan sojojin kasar Jamhuriyar Kamaru guda takwas a sashin da ake amfani da yaren Ingilishi sarauniyar Ingila. Sai kuma jaridar Ekuru Sauti an da ita kuma ta yi duba kan irin yadda hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Kamaru za ta fara wani kamfani na gida zuwa gida, unguwanni zuwa unguwanni, da guraben ibada don yi wa al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru bayani kan allurar rigakafi, wanda ce ya cancanta a yi a duk faɗin kasar ta Kamaru, kasancewar cutar COVID-19 ko kuma coronavirus tana ci gaba da yaduwa a faɗin kasar baki ɗaya. Za a fara gudanar da allurar rigakafin ne da kuma kamfen ɗin ranar 17 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Wannan sanarwar da ta fito ne daga ofishin ministan lafiyar kasar Jamhuriyar Kamaru, Mr. Manuta Malashi. Jaridar Luwadi Sahel kuma ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru take rasa manyan jagororinta a wannan makon. An da farkon shugaban karamin hukumar Garwa Muhammadu Bako da kuma Jeneral Umaru Jam yaya suka koma ga Allah Subhanahu wa ta'ala bayan sun yi fama da rashin lafiya. Jaridar ta ce arewacin kasar sun yi asaran mazajen jiya kuma masu fada a ji a arewacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Mutation kuma ta ce wani jandarma a binyin Baminda bangaren da ake fama da takaddama ya buɗe wa wata yarinya a garin na Baminda wuta, an da nan take kice gagarinku. Sai dai jaridar ta ce irin wannan itila'in da yana faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar ta Kamaru take kokari matuƙa gaya ta ga cewar ta kawo zaman lafiya a bangaren na ƴan awaren kasar Kamaru. Jaridar Kamarun Tribune kuma ta leƙa mana manyan kasuwannin kasar Jamhuriyar Kamaru ne, an da ta hango yanda kayayyakin masarufi farashin su yake tashin gwauran zabi kuma gwamnatin Kamaru da kuma kungiyoyin fararen hula sun janye bakin su su yi gum. Yan kasuwan suna cin gashin su babu babbaka a fadin kasar baki daya. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Politik, anda ita kuma tace kasar Burtaniya ta yaba wa gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru wajen hoɓɓasan da take yi, musamman ma na kawo zaman lafiya a sashen da ake amfani da harshen Ingilishin Saloniyar Ingila. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. Sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin ma Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranta shirin ke cewa bisalama.